sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023, ranar da ake gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya. Masu sauraro, Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu, muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na musamman wanda zai ta'allaka kan zaben da ke gudana. Aisha, barka da wannan lokaci.
Barka dai Mahmud. Masu sauraro, barkamu da kasancewa da mu a cikin wannan shiri. To amma kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, bari Sarfiru Hashim Gumel ya karanto mana kanun labaran duniya.
To yau Asabar, masu kada ƙuri'a a Najeriya sun yi tururuwa a rumfunan zabe domin zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisu. Watakila, Rasha ta rage yawan samar da ƙananan jiragen nan marasa matuƙi da take ƙerawa Iran, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya. Haka kuma za a ji cewa ƙasar Turkiya ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon ɓarnar da girgizar ƙasa ce a wannan watan.
To a cikin shirin namu na yanzu, wanda za mu kwashe sa'a guda muna yi, za mu kawo muku rahotanni, sharhi da bayanai kan halin da ake ciki a sassan Najeriya yayin da ake gudanar da zaben na shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya.
Kazalika, za mu je kai tsaye ga abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu da ke Abuja da sauran wakilanmu da ke sassan Najeriya domin su faɗa mana halin da ake ciki a yankunan da suke. Za kuma mu buɗe layin wayarmu domin ku masu sauraro ku kira ku faɗa mana irin halin da ake ciki a yankunan naku yayin da ake wannan zaɓe. Lambar da za a kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555.
To amma Mahmud, bari mu fara da Sarfilu Hashim Gumel fili domin ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar, masu kada ƙuri'a a Najeriya sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sauka daga mulki bayan cika wa'adinsa na tsawon shekaru 8 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba shi dama. Kimanin 'yan Najeriya miliyan 90 ne suka cancanci kada ƙuri'unsu a zaben demokuraɗiyya mafi yawan al'umma a Afirka, wanda kuma zai tantance waɗanda za su yi aiki a majalisar dokokin ƙasar. Tsohon ɗan siyasa Bola Ahmed Tinubu, mai shekaru 70, wanda tsohon gwamnan jihar Lagos ne daga jam'iyyar mai mulki ta APC, da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, mai shekaru 76, daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP, na fuskantar ƙalubale daga wani ɗan takara na uku, Peter Obi, mai shekaru 61, daga jam'iyyar Labour Party, wadda ke da goyon baya a tsakanin matasa masu zaɓe. Zaben da yana faruwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da ƙarancin takardun kuɗi da ya haddasa fatara da hauhawar farashin kayayyaki da kuma ƙarancin makamashi. A baya dai an fuskanci maguɗin zaɓe da tashi-tashin hankula a zaɓukan Najeriya. Amma 'yan takarar shugaban ƙasa sun yi alƙawarin goyon bayan gudanar da zaɓe cikin lumana da gaskiya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta ce za ta fitar da sakamakon zaɓen nan da 'yan kwanaki. Haka kuma hukumar ta bullo da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a don taimaka wajen hana magudin. Watakila, Rasha ta rage yawan samar da ƙananan jiragen nan marasa matuƙi da take ƙerawa Iran, kamar yadda ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar a yau Asabar a cikin wata sanarwa. Ma'aikatar ta ce babu wani rahoto da ke nuna an yi amfani da ƙananan jiragen a Ukraine tun kusan 15 ga watan nan na Fabrairu, yayin da aka ba da rahoton lalata aƙalla 24 a cikin tsakanin ƙarshen Janairu zuwa farkon Fabrairu. An lalata ƙananan jiragen masu yawa a cikin 'yan kwanakin farko na wannan shekarar, in ji ma'aikatar. Ma'aikatar ta Burtaniya ta ce mai yiwuwa ne Ukraine ta nemi ƙarin jiragen marasa matuƙi, duk da mummunan yanayin da suke da shi na lalata wuraren da suka nufa. Watakila Rasha tana amfani da su a matsayin yaudara don karkatar da tsaron sararin samaniyar Ukraine daga ingantattun makamai masu linzami na ƙasar Rasha, a cewar rahoton ma'aikatar. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi a ranar Juma'a cewa kisan da Rasha ta yi wa mutane da dama a Ukraine ba zai tafi a banza ba tare da hukunta su ba. Ya ce yana son a gabatar da sojan Rasha da shugabancin siyasa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. An ƙara ƙaimi wajen binciken da ceto a wata mahaƙar ma'adinan kwalda ta ruguje a arewacin Mongolia ta ƙasar China, yayin da kwararru suka inganta tsarin aikin ceto tare da aiwatar da tsari daya a wuraren da dama ta hanyar amfani da na'urori da fasahohi masu inganci. A cewar wani kwararren aikin ceto jiya Juma'a, mahakarar ma'adanan kwal ta Alza da ke Mongolia ta rubuta da misalin karfe 1 na yamma a gowan kasar a ranar Laraba, inda ta binne ma'aikata da dama da kayan aikinsu karkashin baragwazai mai tsayin mita 80 kwatankwacin gini mai hawa 20. Ya zuwa yanzu rugujewa ta sanadiyar mutuwar mutane 6, wasu 6 kuma sun jikkata, sannan wasu 47 sun bace. A cewar hukumomin yankin a yammacin ranar Alhamis, an tura jimlar kungiyoyi 23 da mambobi kusan 200,000 zuwa aiki a wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Pakistan sun ce akalla mutane 13 ne suka mutu sannan 14 suka jikkata a wani harin hatsarin mota da ya afku a hanyar Multan Sukur a daren Juma'a. Jami'in 'yan sanda na gwardamar Rizwan Umar Gondal ya shaida shafin yanar gizo na Pakistan down.com cewa wata mota bus daya a wato barin fasinjojin ta su taimakawa mutanen da ke cikin mota da ta kifi. Yayin da fasinjojin ke taimakawa mutanen, wata motar jeep ta kutsa kai cikin motar bus din, wanda ya sanadin motar mutane da jakkata. Hatsarin mota a Pakistan yawanci yana faruwa ne saboda keta dokokin hanya, wanda ke haifar da mutuwar dubban mutane da jakkata a kowace shekara. Daga ƙarshe, ƙasar Turkiya ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon barnar da girgizar ƙasa ta yi a wannan watan, in ji wani jami'in gwamnati a ranar Juma'a, kamar yadda adadin waɗanda suka mutu a Turkiya da Siriya ya zarce 50,000. Fiye da gine-gine 160 ne, masu ɗauke da gidaje 520 suka rushe ko kuma suka lalace sosai a ranar 6 ga watan Fabrairu sakamakon girgizar ƙasar da ta kashe dubban mutane a Turkiya da makwabciyarta ƙasar Siriya. Hukumar bada agajin gaggawa APAD ta sanar adadin waɗanda suka mutu a Turkiya sakamakon girgizar ƙasar da ya ƙaru zuwa 44,218 a daren Juma'a. An sanar da mutuwar mutane 5,914 a Siriya a baya-bayan nan. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasashen biyu ya haura sama da 50,000, yayin da ake fuskantar zaɓe cikin watanni. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya alƙawarin sake gina gidajen a cikin shekara guda.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farko, wannan shiri na musamman ne inda za mu kwashe sa'a guda domin kawo muku bayanai sharhi kan halin da ake ciki yayin da ake gudanar da zaben shugaban kasa a Najeriya haɗe da na 'yan majalisun tarayya. To, yadda ake zaben na shugaban kasa, wani batu da ya zamanto sabo a wannan zaɓe shi ne batun amfani da na'urar BVAS da hukumar zaɓe ta INEC ta samar domin tattara sakamakon wannan zaɓe. Kan haka ne kuma wakilinmu a Abuja Nasiru Adamel Hikaya ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji.
Na'urar BVAS zai yi da ci gaba ne kan tsohuwar na'urar tantance rajistar zaɓe, na da tasirin hana magudin zaɓe don sakamakon zai tafi ta na'ura da zarar mai zaɓe ya kammala kaɗa ƙuri'arsa. Kamar misalin nan, na yanda ake zaɓukan baya, jami'in zaɓe zai rika ɗaukar ƙuri'a ɗaya bayan ɗaya, yana bayyana wanda ya lashe har a kammala da kuma ayyana sakamakon zaɓen. Jami'a sashen labaru ta hukumar zaɓen Zainab Aminu ta yi ƙarin bayani kan yanda za ta kasance a rumfar zaɓe, kama daga tantancewa, kaɗa ƙuri'a da ma jiran ayyana sakamako.
Wannan raɗe-raɗi da yake yawo cewa ba za a yi amfani da na'ura ba, a'a, daga an yi amfani da na'ura sakamakon zaɓe za ta tafi kai tsaye zuwa yanar gizo, wannan za mu iya cewa ba haka yake ba. dokar mu tana nan kamar yadda muka tsara shi. Masu kada ƙuri'a za su zo rumfar zabe, za a tantance su, za su kada ƙuri'an su, za su tsaya a gefe in suka zabi su sa ido akan yadda ake gudanar da zaben. Za su bada tazara na kamar mita 3 daga rumfar zabe. Idan aka gama tattara sakamakon zabe, jami'in mu zai kirga, zai cike a takardar da muka tanadar da rubuta sakamakon zabe. Party agent da security da suke wurin za su saka hannu a kai. Daga nan kuma shi jami'in mu zai dauki hoton wannan takardar sakamakon zaben, sai a daura ta a yanar gizo, saboda duk mutum a duk inda yake, idan ya shiga wannan result viewing portal din, zai duba ya ga sakamakon zabe na rumfar zabe. Kuma dokar zabe tana nan akan za a yi tantance ne kada ƙuri'a ne tare da jefa ƙuri'a, ba kaman yadda muka fara a baya ba. Za a fara tantance mutum a bada lokacin tantancewa, sai kuma a bada lokacin da za a dawo domin kada ƙuri'a. To yanzu za a yi su ne a tare simultaneously, ana tantance ka kana kada ƙuri'anka. So zabe ya rage naka, ko ka tsaya a rumfar zabe ka duba ka ga yadda ake gudanar da zaben, ko kuma ka tafi gida. Za a kuma fara gudanar da zabe ne karfe 8:30 na safe, za a kuma gama shi karfe 2:30 na rana. Amma idan akwai wanda yake kan layi kuma karfe 2:30 tayi, to za a bashi dama ko da zuwa karfe nawa ne domin ya kada ƙuri'ar sa.
Amincewa da sabuwar dokar zabe ta sa bin tsarin zamani a gefe da na gwari-gwari ko rubutu kan takarda. Duk ma dai matakan nan za su rage laifuka ne a lokacin zabe da dakile hanyoyin a ringizon ƙuri'a. Shugabar kwamitin zabe ta majalisar wakilai Aishatu Jibrin Dukku ta ce sun fara shirin kawo sabon kuduri na kafa hukumar da za ta hukunta duk wanda aka samu da take dokokin zaben.
Hukuma ce wacce muke so a kafa, wanda ake ce, ba a ce mata Electoral Offences Commission. Wannan hukuma ita aikin ta kawai za ta yi hukunci ne akan laifuka na zabe. Laifuka na zabe ba wai lokacin zabe kare ba, a'a, kafin zabe. Yanzu ka misali, in an zo mitin na zabe ka zo ka tada hankali, to wannan hukuma ta hukunta ka. Lokacin zabe idan ka zo ka ci zaka tada hankali, wannan hukuma za ta hukunta ka. Bayan zabe za ta hukunta ka. Domin mun ga cewa idan wannan doka wanda shugaban kasa ya rattaba mu hannu, wato Electoral Act din nan, ita kadai ba za ta kawo mana demokradiyya da muke so ba. Amma idan aka hada da wannan hukuma ta ladabtar da 'yan Najeriya, to ina ga demokradiyyar mu za ta kai inda muke so. Nan ba da dade ba, insha Allah, nan da 'yan sati tuka kadan a za mu zo mu bayyanar wa jama'a, so su ba mu shawarwari, wato za mu yi abin da ake cewa public hearing. Wani mataki ne idan an kai ga kawo kuduri, sai kai domin ka ji ra'ayin jama'a gabaki daya, kungiyoyi masu zaman kansu ne, hukumomi ne, mu ma 'yan takarar kanmu, in kana da abin da zaka bayar duka muna gayyata a zo, kowa ya bada ra'ayinsa, sai mu tattara mu zo mu zauna mu tace mu dawo wa majalisa ta duba ta ga me za a tsame, sannan a yi kokarin kaiwa shugaban kasa, insha Allah. Muna da wannan niyya.
Da alamun rashin amfani da rumfunan zabe 240 don kalubalen tsaro ba zai shafi damar jama'a da suka zabe wasu rumfunan ba da suke ganin za su kada ƙuri'a cikin aminci. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamaili Hikaya. To yayin da ake gudanar da wannan zabe, batun tsaro na daga cikin muhimman batutuwa da ake cece kuke a kansu tun ma kafin zaben, inda wasu suke nuna fargaba kan yadda tsaro zai kasance a wasu yankunan, musamman waɗanda ke fama da matsalolin tsaro a ƙasar. Ga Hassan Maina kaina da wannan rahoto da ya hada mana.
Babban abin da ke zukatan 'yan ƙasar shine yadda zaben ke zuwa a daidai lokacin da da dama daga cikin sassan Najeriya ke fama da kalubalen tsaro. Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto na ganin akwai matsala.
Maganar zaɓe arewacin Najeriya, tun daga arewa maso gabas har arewa maso yamma, ai ita gwamnati ta san cewa akwai wurare waɗanda ba za ta yi zaɓe ba. Yaya za a yi ta shiga ta yi zaɓe waɗannan 'yan bindiga har yanzu suna nan wuraren su, mazaunin su, inda anka sani kuma suna cin karen su babu baka. Arewa maso yammacin yanki na ƙasa, ai kana gari ka tsaya kwanan baya ba a yi kwana 3 ba zuwa 4 yadda aka kashe al'umma kusan yadda dari. Wannan mazamni na dan karamin shina nan tsakanin Jibiya ainihin hanyar Zurmi, wanga wuri wanda ya shahi ainihin Zanwara, gehen Fakai Turji yana nan, kuma har gobe shina nan shina cin karen shi babu baka. In kayo Sokoto, kayo yammacin Sokoto, ainihin Halidu Sububu yana nan, Ali Dawo ga yana nan, Lawali Dodo yana nan. In kai gabacin Isa ga su can dan Kwaro suna nan, su Umaru na Gona suna nan, su Kanya ga su dan Bokolo, dukan su suna nan da rayuwar su. Kuma magana ganin kai ma yanzu haka an tare haya tsakanin gundumin zuwa Isa an dauki mutane. To ina maganar zabe shike ga mutanen da ma ba su cikin garuruwan nasu. Waɗannan garuruwan za a zabe. Yan gudun hijira na gabacin Sokoto da na ainihin jihar Katsina waɗanda a wurin gudun hijira ko kida yiwa suna yi. Waɗannan alabura abubuwa ne waɗanda yake cewa an ce za a magance ka a ai zaben kuma ba gaskiya bane.
Akan haka na tambayi mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya Hajjia Zainab Aminu ko anya kalubalen tsaron nan ba zai kawo cikas a wannan zabe ba?
Jami'an tsaron sun mana alƙawarin tsaron zai inganta kafin lokacin zaben kamar yadda har kullun hukumar zabe take faɗi. Aikin mu shine shirye zabe da gudanar da shi. Tama da tsaron ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro kafin zaben lokacin zaben da ma bayan zaben.
Kwararru a sha'anin tsaro irin su Group Captain Sadiq Garba Shehu na cewa wannan zabe fa na zuwa ne a daidai lokacin da tsaron yayi tsaro-tsaro a kasar.
Na farko wannan zabe ya zo ne a lokacin da yake dama ko ba zaben akwai sha'anin rashin tsaro a wurare da yawa a Najeriya. To kaga wannan kuraji akwai shi a kasa. Sannan kuma sai ya zama har yanzu akwai ƴan siyasan da ba su hankali ba, siyasa ta banga, siyasa na a kona gidan wannan, siyasa na a kai ma wannan hari, har yanzu ƴan siyasan barbar wannan ba. So kaga da sha'anin tsaro wanda yake kwanci da kuma siyasa wanda ake ta hauka ta ƴan banga wanda bata kau ba, jami'an tsaro da gwamnati da sauransu su yi bakin kokarin su da su masu tsawatawa kamar kasashen waje da kuma na ciki su tsawata.
I do want to emphasize the importance of conducting a peaceful election.
Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Afrika uwar gida Molifi ke jaddada muhimmancin gudanar da babban zaben Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana, inda take kara jaddada bukatar da ake wa ƴan Najeriya jam'iyyun siyasu da ke yin takara a wannan zabe da ma sauran masu ruwa da tsaki da su yi duk abin da ya kamata kafin zabe, yayin zabe da kuma bayan zabe don tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Before the election, during the campaign period, during the election, and after the election, to be peaceful.
To shin wani irin shiri rundunar ƴan sandan Najeriya ta yi domin samar da tsaro? CSP Muyiwa Adejobi shine kakakin ƴan sandan Najeriya.
The police as a lead agency when it comes to election security management.
Ƴan sanda a matsayin mu na jagaban kan gaba wurin samar da tsaro yayin zabe, tabbas muna da jan aiki. Na farko samar da tsaro a yayin zabe, karewa da kuma tsar zabe na zuwa ne a irin yanayin da aka tsinci kai a ciki. Yanayin kuma da dole sai an tsare shi. Muna kuma kikkiawan fata da kuma jan aiki, sannan mun yi shiri da kuma tsare-tsare domin tsare shi wannan zabe na shekara ta 2023.
Free and credible elections in Nigeria.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kuma da Allah Hassan mai na kaina a gaishe ka. Aisha, kin san cewa ƴan takara 18 ne suke neman su gaji shugaban Muhammadu Buhari idan wa'adin mulkin sa ya kare. Amma dai masu shari'i sun fi mai da hankali ne kan ƴan takara hudu, wato Atiku Abubakar na PDP, sai Bola Tinubu na APC, sai Peter Obi na LP da kuma Rabi Musa Kwankwaso na NNPP. Yanzu aka tsaye muna tare da wakilinmu na Adamawa, wato Lado Salisu Muhammad, wanda zai faɗa mana halin da ake ciki a Adamawar, wacce ita ce jihar ɗan takarar PDP, wato Atiku Abubakar. Malam Lado Salisu Muhammad, kana tare da mu?
Lallai kwarai ina tare da ku.
Yawwa, to madalla, me ke faruwa a nan birnin Yola da kake dangane da wannan zabe da ake kan yi a yau?
To abin da ke faruwa dai a nan shine baya ga yadda al'umman jihar Adamawa suka baiwa jami'an tsaro goyon baya ta hanyar takaita zirga-zirga da aka fara shi daga karfe 8, kuma mutane sun fito sun tunkari rumfunan zabensu ba tare da fuskantar wani barazana na tashin hankali ko na tunanin cewa za a shiga wata matsala na ainihin wato gudanar da zaben ba. An zo gurin zaɓe kuma al'umma sun fito daidai gwargwado. Mafi yawanci daga cikin wanda suka zo suka kada ƙuri'a a rumfunan su, a inda na zaga din na samu mata sun fi yawa yawancinsu. Sannan kuma shi karan kansa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar shi ma ya zo mazaɓarsa ya kada ƙuri'a da misalin ƙarfe 8:45 wanda ya zo mazaɓarsa kuma ya karɓi ainihin wato takardar kada ƙuri'a, wato ballot paper, ya kada tasa ƙuri'ar, ya kuma yi wa al'umma jawabi, ya tafi. Wanda yanzu haka magana da nake yi ina mazaɓarsa inda ake kirga ƙuri'u na wadda aka zaɓa tsakanin jam'iyyu da suka shiga takara a Najeriya.
Idan na fahimce ka dai kamar an ma rufe ita wannan rumfar zaɓe kenan, na ji ka ce an fara ƙidaya ƙuri'u.
Eh, gaskiya har an riga an kammala
kaɗa ƙuri'a.
Yanzu haka ana ƙidaya ƙuri'un ne, an gama tantancewa amma fara kidayawa yanzu haka da shego.
Wato an sa Malam Lado, na ce duk mutanen da suka zo kan layi sun samu damar kaɗa ƙuri'arsu?
Eh, gaskiya kusan kashi 70 cikin 100 inda na zazzaga na samu sun samu dama, amma wasu gurare ba su samu dama ba sakamakon matsalar wannan na'ura ta bibas da aka samu a nan jihar a wasu guraren. Wani gurin in na je na bincika sai a samu na'urar ma ba ta kunnu ba, sai an jira wani ya zo daga ma'aikatar zaɓe ya zo ya kunna, wani gurin kuma sai ya kunna ya zo ya tafi sai ta tsaya, wani gurin ma shi karan kansa ya zo ya kasa kunnawa. To waɗannan matsaloli ne da aka fuskanta ya sanya wasu guraren wasu al'umma sun fito amma ba su samu sun kada ƙuri'a ba, amma wasu guraren kan sai riga sun kada ƙuri'a har ma kusan ana ta ƙoƙarin kidayawa, wasu guraren ma sai riga sun kammala kidayawa yanzu haka.
Akwai batun baiwa waɗanda ba su samu damar kada ƙuri'ar su damar yin haka ba nan gaba?
Malam Ladu kana tare da mu?
Eh, yawa ina ji yanzu, na ɗan tsaya ne can ba, amma ina ji yanzu.
Na ce akwai batun baiwa waɗanda ba su samu damar kaɗa ƙuri'arsu yanzu ba damar yin haka nan gaba?
Eto, shi ainihin kwamishinan zaɓe a ko da ya zo muka tadda shi a inda yake yawonsa na dubawa, masa wannan tambayar ya ce dai ma'aikata za su yi ta ƙoƙari su ga sun shawo kan wannan matsalar har zuwa lokacin da za a rufe kammala kada ƙuri'a. Bai ba mu tabbacin cewa ko da ba su yi zaɓe ba nan gaba za a zo a sake ba su dama, wannan bai ba mu wannan tabbacin ba, na masa wannan tambayar ya ce dai ma'aikatansu suna aiki domin ganin sun sha kan wannan matsalar.
To madalla, mun gode Malam Lado Salisu Muhammad, za mu iya ƙara tuntuɓarka nan gaba domin mu ji halin da ake ciki. To Aisha, mun samu Grace Alheri Abdu, kin san ta yi tattaki tun daga nan Washington ta tafi can Abuja domin ta tallafa wajen haɗa wato ayyukan da za a turo mana rahotanni daga can, kuma yanzu aka kai tsaye muna tare da ita a kan layi.
Malam Mahmud, ka san cewa babban birnin tarayyar Najeriya shine inda fadar shugaban kasar take.
Haka.
Kuma yanzu bari mu je ga ita Malama Grace. Malama Grace, kina tare da mu?
Tare da ku. Sannu Mahmud, sannu Aisha.
Yawa, san da aiki.
To ko za ki iya gaya mana halin da ake ciki nan birnin tarayya Abuja?
Aisha, kamar yadda kika sani, babban birnin tarayya Abuja dai wuri ne na kazo lazo. Sani da haka duk lokacin da aka yi zaɓe, idan kika fita babban birnin tarayya Abuja za ki kamar an yi shara da ya. Sabili da galibin mutanen da suke birnin tarayya Abuja sukan koma ne mazaɓen ko kuma garuruwan da suka fi domin kada ƙuri'a, har a shi shugaban ƙasa kamar yanzu kamar yadda da yake yi da cewa ya kada ƙuri'a kuma ya yi bayani bayan din ya da wura. To sai da muka zazzaga da ya domin ganin yadda zaɓen ke gudana, to da ya zama wani ƙorafi da ya zama ruwan dare musamman da babban birnin tarayya Abuja, wannan shi ne sake yaɓo da aka yi ma waɗansu a ƙurayen lokaci. Wuraren da muka je mun samu waɗansu waɗanda akwai wadda ta nuna mana cewa ni da muka same ta mazaɓa ta takwas nan ta je tana neman inda za ta faɗa ƙuri'a, kuma ta fita tun daga ƙarfe 5 na safe. Dama ita ta burin ta shine ta fita da sassafe ta zama ta ɗaya a kan layi ta faɗa ƙuri'a za ta kama gabanta gaba da harkokin gabanta, amma hakan ta yi ba har kai ga zuwa mazaɓa ta takwas da ba ta samu ba. To akwai mazaɓa kuma da muka samu inda wata dabba muka gayyace ta zuwa zaura mu domin tattaunawa da ita bayan ta kaɗa ƙuri'a. Kuma mana cewa su a mazaɓarsu mutane sun fi 600 ta karɓi lamba ta su wanda ya zo sai ya ɗauki lamba bisa ga inda kake ko za ka tsaya ne ko kuma za ka je ka dawo. To ita mun iya kawo nan sabili da ta fi an wuce dubu an wuce ɗari hudu yamma da ta ɗauka. Sai kuma wata mazaɓa da muka je aka bi haka muka samu mazaɓa gaba ɗayanta yadda aka yi rajista wannan mazaɓan mutane shi da ka sani. Jami'an hukumar zaɓe guda bakwai wato jami'an hukumar zaɓe har su fi ake gari a wannan mazaɓa.
Yawato malama idan na dan maida ke baya kadan kin yi batun an sayawa wasu rumfunan zaben su kamar ita hukumar INEC din ta yi bayani kan dalilin da sa ta yi wannan sauyi.
To akwai ɗaya daga cikin bayanan da muka samu daga ita hukumar zabe na nuni da cewa waɗansu su ne suka nemi a yi musu canjin inda za su kaɗa kuri'a ko iyali ko sun tashi da unguwar da suke da sun koma wata unguwa. An bayyana haka to amma bisa ga dukkan alamu waɗansu da muka samu guda biyu musamman da muka yi magana da su da su ma san an yi haka ba ɗaya dai ta bayyana mana cewa da safin nan ta samu sakon wayar salula ba an sake mata ta bazara ba kuma faɗi mazaɓan to amma da yake ba ta san ita mazaɓan da suke ba suke ta garin suna neman mazaɓar.
To ta yaya take samun yin zirga-zirga?
Muka tuntuɓi hukumar zaɓe dangane da wannan lamari ta bayyana cewa sannan waɗanda suka nemi a canza musu mazaɓu sun aika musu da saƙonni ta wayar salula tun da jimawa amma bisa ga dukkan alamu galibin ba su samu waɗannan saƙonni ba ko idan ma sun samu ba za su iya sanin ainihin ina ne wannan mazaɓa take ba.
Malama Grace, ina fahimce ki dai duk bayanan da kika yi da irin ƙalubale da aka fuskanta dai na za a iya cewa kenan kusan yanzu karfe huɗu ta haura a Najeriya kuma babu wata matsala da aka fuskanta tun daga lokacin da aka fara buɗe rumfunan zaɓe har zuwa yanzu kenan musamman abin da ya shafi lamari na tsaro.
To zaɓa ta farko da muka tsaya dai da ainihin mun yi tafiya mai nisa har zuwa jiha da Masarawa domin mu ga an fara zaɓe ne a jiki. Ta farko da muka tsaya mun tarar da su mutanen da sun bayyana a ragan kuwa ƙwarai da gaske da zuwan jami'an hukumar zaɓe da wuri. A mun tsaya har mutane uku suka tada daga lokacin da suka sauke kayansu har suka fara tsinkin tsuwa mutane uku suka tada kuri'a kafin don mu ga tsawon lokacin da wani zai ɗauki mutum kafin ya tada kuri'a. Abin da muka lura da kuma mutane suka tsoka a kai duk da yanzu sun yaba wannan na'ura da ake amfani da ita sai dai kowace mazaɓa ta jema mu da na'urar guda ɗaya ne ta yi a Amurka da ake amfani da na'urori. Sannan ka ne cewa idan irin su ake zaɓen da na'urar da za ka je ka gansu wajen kusan ɗaya a ɗaki ɗaya rajista a wannan mazaɓa ɗaya ɗari shida nan su ɗari shida a wannan na'ura za su fi ba don ɗazu-ɗazun nan ƙarfe uku sama ya samu waya daga jihar Nasarawa suka gaya mana cewa har zuwa wannan lokacin su koma da wannan wayar.
Muna godiya Malama Grace, layi naki yana ta ɗan rawa haka ina ga kamar akwai tangarɗan layi za mu iya ƙara tuntuɓa ki can wajejen ƙarshen wato wannan shiri don ki ƙara mana bayani kan halin da ake ciki a nan birnin na Abuja. Mun gode ƙwarai. Yanzu za mu je a Kano inda Mahmud Kwari yake kan layi domin ya faɗa mana halin da ake ciki yayin da ake wannan zaɓe na shugaban ƙasa da na majalisun tarayya. Mahmud, kana tare da mu?
As you can see, you can hear. Na shi kuma mun tafi zan koma.
Malam Mahmud,
zakan dan koma. Hold the line.
Malam Mahmud,
daga wurin da nake.
To ga dukkan alamu Mahmud Kwari yana wato bai hau kan layin daidai da ya kamata ba, yana kokarin ya samu waje ne da zai mun da ya kebe ya yi mana magana. Aisha, bari mu je kan batun gizan cewa akwai matasa da dama da wannan karo ne zai kasance na farko da suke kada ƙuri'a a rayuwarsu saboda bayan zaben 2019 suka cika shekara 18 kenan. Baraka Bashir kuma ta tattauna da wasu daga cikin irin waɗannan matasa waɗanda suka bayyana mata mahimmancin wannan zaɓe a gare su.
Sunana Suleiman Ibrahim Jibril. Wannan shine karo na farko da mu zaɓe ba don komai ba, saboda mu samu ƴancin kanmu, saboda yanayi na rayuwa da wahalhalu da yawa na abubuwa duk da sai a hankali da za mu zaɓi cancanta shi ne abin da ya sa nake so na yi wannan zaɓe.
Kenan zaɓen yana da mahimmanci a gare ka?
Yana da mahimmanci sosai saboda ni katin zaɓe na ma kulle shi nake saboda kada a samu matsala. Saboda ina so na je na dangwala abin da ra'ayi na kuma abin da nake so na alfahari da shi a kodayaushe.
Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Abdullahi Idris Muhammad daga Kano. Wannan shi ne karo na farko da na zaɓe kuma wannan zaɓen na ganin yasa canjin fakta da ita da ta mini rayuwarmu matasa. So, haka za mu iya yin wajen ganin mun zaɓi wanda ya rike ganin ya fi dacewa da.